أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم شاديو جوات المحرم درن شاء أخوكينا إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود بريه إلى الثلاثين ببير ودونا سيدي جيدا شاشدا جوات شاد يعني شكرا تدبود يوضا قوم شاء أخوكي ميلادية زام تاتي درسينا ثمانين بأخو أجكين لساتن al-Ijiya karatun da muke nufi taho a matabar Imam Malik muna cikin dan tasirin 88 88 zamu sai na'am darasi na 88 muna cikin kitabun nikahi mun yi karatu kamar guda uku kamar sau uku ko hudu a cikin kitabun nikah saboda wanda yake shine babu na tafas a cikin wannan littafin inda muka tsaya shine jinsi na aure na auratayya wanda suke batattu a cikin shari'a wanda shari'a ba ta yarda da su ba wato auren da aka haramta a yi shi mun ambaci nikahu shirar auren shirari wa huwa albud'u bilbud'u kace auramin iskan aura maka yata babu sadaki mun fati wannan shine sarihu shirar kan cewa wannan bi halatta wannan aure ne fatacce za a bata shi qabla albina'i wa ba'dahu to yanzu za mu tashi inda yake cewa wala yajuzu nikahul muta'a malam yace wala yajuzu nikahul muta'a kuma auren mutu'a auren jin daɗi zuwa wani lokaci kankani la yajuzu baya halatta wa huwa nikahu ila ajal sai ya fassara maka menene ne auren mutu'a yace wa huwa nikahu ila ajal shine aure ya zuwa ga ajali aure da ake kayyade ajalin sa bi sharti a cikin sharadin auren shine ayi aure da dukkan sharadin aure da wali da kuma ba ta daki ne ake ba ba mutu a ce abinda kamar ujira lada ce lada ne ake bayarwa za a yi shi zuwa ga ajali wanda za a ambace shi sa'a ko kwana ko mako ko wata ko shekara in dai an yi masa ajali to auren mutu ne ma'anar ajalin idan ajalin ya kai ko an yi saki ko ba a yi saki ba auren ya kare sai dai a sake wani akadin wata mutu'a amma ko bai yi saki ba auren ya riga ya kare da wannan ajali da ya kai to wannan aure la yajuzu bai halatta ba wannan shine kaulin jamaahiru salafi wal khalaf wato kusan daukacin malamai magabata da kuma waɗanda suka biyo su baya duk akan haramcin wannan aure shine madhhabul kafatu sahaba babu wanda ya saba a cikin sahabbai sai Abdullahi ibn Abbas an yato daga Abu Sa'id ibn al-Khudri da Jabir amma duk komawarsu ya tabbata a kan cewar sun dawo ya zuwa ga haramcin wannan aure sun su biyu ɗin sai Abdullahi ibn Abbas wannan shine mazhabar sahabbayan rayuwarsa kuma almajiransa kamar Ata ibn Abi Rabah da Tawus a kan wannan suke haka zalika almajirin su Tawus Abdulmalik ibn Jurayj a kan wannan yake in ban da su ammatul muslimin wato a kusan daukacin magabata a kan haramcin auren mutu'a suke a cikin kuma wanda suka zo daga baya wanda suka saba shi ke ɗan shi'a ar-rafida wannan kauli ne wanda ya shahara a wajensu bal su auren mutu'a ba ma halal ba ne bal mustahabbi ne ladan kuma ya fi aure na dindindin ladan auren mutu'a ya fi auren dindindin domin suna so su raya saɓanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su saba ma ahlus sunna da haka suke cewa mutumin da ya auren mutu'a yayin da ya zo ya kusanci matar idan ya yi gumi daga dukkan tugon gumin nata Allah zai halicci mala'iku 70,000 za su rinƙa mata istifsari har duniya ta tashi duk dan ado dan aka aikar da mutane ga yin wannan al'ada to menene hujjar al-fariqan ne hujjar fariqin da suka ce ya halatta da kuma wanda suka ce bai halatta ba amma waɗanda suka ce ya halatta sun ce Allah ta'ala ya ce a cikin al-Qur'ani tamattamta'tum bihi min kunna fa'atuhunna ujurahunna fariida wanda duk kuka yi istimta'i wato kuka ji dadi da su daga cikin matan to fa'atuhunna ujurahunna fariida ku ba su ladabbakin su wajibi suka ce tamattamta'tum bihi min kunna istimta'in da ake nufi auren mutu'a wato wanda duk kuka yi auren mutu'a da su ku ba su sadakin su wajibi ku ba su ladan su wajibi to wannan shine hujjar su da take dogara da ita a cikin alqur'ani hujjar su ta biyu kuma shine cewa a hadisin jabir cewa yumni mutu'a a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar da zamanin umar sai daga bayan umar ya haramta ta saboda haka suka ce wannan ya nuna cewar umar shine ya haramta mutu'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda gashi jabir ya ce mun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina umar ana tare da ni ko wannan shine ungaji na fuskar hujja a cikin abin da za a ce hujja ne don ahlus sunna domin akwai sauran abubuwa da suke kawo wanda yake ba su inganta ba daga cikin riwayoyin su da hadisai na ƙarya wanda duk ba su inganta ba amma jama'irin wato daukacin musulmi da cikin daga cikin magabata na sahabbai da waɗanda suka biyo su baya da kuma malamai fuqaha'ul amsar dukkan malaman manya-manyan biranen musulunci din nan akan wannan suke a kan hujjar su akan cewa haramun ne shine hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun tabbata a cikin kutubus sunna daga ciki akwai hadisin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mutu'a da cin naman jaki na gida a ranar yakin Khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mutu'a da cin naman jaki na gida ranar yakin Khaibar to dubiyun ya hana a ranar yakin Khaibar ko ka cin kaji cin naman jakai aka hana ranar yakin Khaibar amma mutu'a da ranar yakin Khaibar ba zahirin riwaya dubiyun aka haramta duk da waɗansu suna bambancewa kamar Ibn Uyayna da yanne to hadisin ya bambance ya ce na biyun shine ranar yakin Khaibar amma mutu'a ba a ce ranar yakin Khaibar aka haramta ta ba amma sahihi dukkan guda biyun annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ranar yakin Khaibar wannan hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim kuma hadisi ne ingantacce kuma ahlul baiti ne suka ruwaito shi Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiya shi ya ruwaito shi ƴaƴansa su biyu da Al-Hasan da kuma Abdullahi su suka ruwaito daga gare shi daga sayyidina Ali saboda haka hadisi ne na ahlul bait an fahimta ko hadisi ne na ahlul bait na jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam a kuma wannan hadisi yana da dalili dalilin da sayyidina Ali ya ambace shi shine fatwar Ibn Abbas ne ji yana yin fatwa an yi masa fatwa yana halatta auren mutu'a yace innaka rajulun ta'if kai mutum ne wanda yake kaɗi mauki sannan ya masa ikkari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mutu'a da cin naman jakai ranar yakin Khaibar kuma abin da yake saboda bibin Ibn Abbas yana ganin halaccin da mutu'a da cin naman jaki shi yasa ya ambace su su biyu sayyidina Ali dalilin da ya ambace su kenan shi yasa ya haɗa su tare dan dubiyin Ibn Abbas ra'ayinsa shine halal ne saboda haka sayyidina Ali yana inkari dan yana inkari da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu shine hadisin Salamah ibn al-Aqwa a cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren mutu'a shekarar a ranar a shekarar yakin al-Awdat, al-Awdat yake yakin Hunain wanda ake bayan fatu Makka a shekara ta 8 bayan Hijira. Shi kuma hadithul Ar-Rabi' ibn Sabira ibn Ma'bad an addaga babanta Sabira ibn Ma'bad yana cikin Sahih Muslim da Sunan Abi Dawud. Wannan hadithin Ar-Rabi' ibn Sabira ya rawaito daga babanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na kasance na ba ku izini ku auren mutu'a. Na ba ku izini ku auren mutu'a tare da mata. To ina sanar da ku cewa haramun ne ila yawmul qiyama. Na ana ku haramun ne ila yawmul qiyama har zuwa ranar alqiyama. Wannan ya kasance amal fathi ranar yakin fathi. ranar fathu makka a wata riwayar ta wannan hadisin Rabi' ibn Sabira sai aka ce ranar hajjatul wada', amma mafiya yawan wanda suka rawaito hadisin daga Rabi' abinda suka ce ranar fathu makka. Kuma abinda yake karfafa wannan hadisi na Rabi' ibn Sabira shine hadisin sayyidina Umar da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana izinin mu yi mutu'a tare da mata ranar yakin fathu makka na kwana uku, sannan ya hana mu, sannan ya haramta mana. To waɗannan hadisai su ne suka tabbatar da cewar mutu'a da halal ne daga baya aka haramta shi ila yawmul qiyama, kuma da aka haramta da aka tawbi'a ne na nafsi. Asali dama halal ne idan kamar da Ibn Abbas Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa mun kasance idan muke tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda talauci ba mu da iko mu tafi da matanmu, gogwarci sai ya mana yawa a halin tafiya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana izinin mu auren mutu'a. Daga baya kuma aka haramta aka hana mu. To farkon sha'ani, farkon lamari saboda wannan buƙata da kuma rashin ƙarfin ikon a tafi da mata, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan tafiya mai tsawo sai ya halasta mu. Ya tabbata lokacin yakin Khaibar an akwai wannan auren mutu'a har zuwa wannan lokacin halal ne, a lokacin yakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta. Saboda haka Sayyidina Ali wannan ya kiyaye lokacin fathu Makka sai ya sake halasta musu, saboda tafiya ce mai tsawo da aka yi cikin azumi, kuma aka yi tsawon zama a Makka aka yi kwana 18 sannan aka tafi Hunain, shi ne al-Awdat inda Salama ibn al-Aqwa yake faɗa. Aka tafi Hunain sannan aka sake dawowa zuwa Makka. To a wannan fatarar da aka yi shekarar da aka yi wannan yakin an ba su izini su mut'a na kwana uku, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta yake kuma haramun ne ila yawmul qiyama. Shi sai Imam Shafi'i yake cewa ban taɓa ganin wani ba a cikin musulunci da irin wannan auren mutu'a da aka halatta shi aka haramta shi, aka sake halatta shi aka sake haramta shi. To abin da ya sa kenan waɗansu sai ya zama ba su sani ba, ba su san an haramta shi ila yawmul qiyama ba, daga cikin su har da Jabir. Don haka sun ci Jabir da yake cewa mun kasance mun yi mutu'a a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin Abubakar da Umar, sannan Umar ya hana mu. Shi a ɗaukansa cewar ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya haramta ba, saboda ya ɗauka shi a tunda sun yi, saboda hannun bai riske su ba, ba su samu labarin an hana ba, saboda an hana aka sake halarta. Shi ko sai na Umar da ya haramta, a duka ne ya haramta, ya dogara ga ijtihadin sa ne ko ya dogara ga nafsi ne? Nafsi ya dogara ga shi. A wani hadisi wanda Ibn al-Mundhir da Baihaqi suka rawaito cewa sayyidina Umar ya tashi ya hau kan minbari, fa hamidallaha wa athna alayhi, ya yabo ya kira ni da Allah, sannan ya ce ma qalu rijalun yatazawwajuna hadha an-nikah wa qad naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an mut'ati an-nikah. Me yasa waɗansu mutane suke wannan auren? Ga shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren mutu'a da mata? to sannan mutane suka dena har yace da wanda za a zo masa yana wannan auren sai yayi masa sai masa haji to da ka sayyidina Umar ba istihadi ne ba yaka do yaka dokar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaya ta ce domin kowa ya sani domin waɗansu daga cikin sahabbai ba su sani ba kamar yadda da yawa daga cikin abubuwa wanda sahabbai suka rinka tsakani tsakaninsu sayyidina Umar ya kawo ƙarshen khilafa a kai mutum sun yi tsakani a kan a wankan janaba da wanda ya sadu da matarsa amma bai yi maniyyi ba shin zai wankan janaba ko ba zai ba mafiya yawan malaman Madina ɗan ansa cewa suke ba su da wankan janaba babu janaba a kansa daga ciki har da manyan malamai irin su Mu'adh ibn Jabal da su Ubay ibn Ka'ab kusan duk Ammatul Ansar abinda suke a kai kenan sai Sayyidina Ali yake abinda zai mana maganin wannan da Sayyidina Umar abin ya ishe shi ya nemi shawarar sahabbai yace abinda zai maganin wannan tura a tambayi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke da ilimi akan wannan ya tura aka tambayi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha da Ummu Salama duk suka tabbatar mata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan taqal khitan wal khitan faqad wajaba al ghusl idan wato kaciyar namiji ta hadu da wurin kaciyar mace to wanka ya wajaba saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya saba akan wannan sai ne masa ukuba kaga ba ishi haji ne ba ya bayyana sunna ne to haka dalika yayi a cikin mut'a sayyidina Umar ba ishi haji bai ya hana abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta dan ya bayyana sunna ne ga wanda ba su sani ba su sani da haka yayi istishhadi ya kafa hujja da cewa alhali Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta kuma wannan abin da riwayoyin suna da dama wajen wuri guda shida aka ambata na cewa an yi auren mutu'a an dena a sannan kuma an haramta na farko da aka ambata shi ne Khaibar sannan aka ambata Fathu Makka sannan aka ambata Al-Awtaf sannan aka ambata Hunayn sannan aka ambata Hajjatul Wada sannan wanne ne shida Khaibar na tafi Hunayn Khaibar Hunayn Awtaf Fathu Makka na tafi Fathu Makka ana kuma na tafi sai mu tashi sai ga Khaibar Fathu Makka Awtaf Hunayn ya wa Tabuk sannan Fathu Makka wanda suka fi inganci da a cikin wanda suka inganta su ne guda biyu Khaibar da Fathu Makka amma hajjatul wada wannan sabani a cikin riwayar hadisin Rabi'a ibn Sabira amma ya tabbata malamai sun dauke shi akan cewa sanarwa akai da hannun da aka yi a ranar yakin Fathu Makka tunda lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an haramta shi ila yawmil qiyama haka ba zai yi da aka halatta shi wannan yana daga cikin abin da ya kawo suka ga riwayoyin da suka ce an yi a al-awtas an yi a Hunayn da yanda zai yi aka haramta idan rana yayi ila yawmil qiyama sannan kuma ayi a awtas da Hunayn ba awtas da Hunayn duk lokacin duk wuri ɗaya ne haka da yake Fathu Makka duk da yake na Fathu Makka ba a ce an sake halartawa ba sannan aka sake haramtawa sai an ce an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ranar Hajjatul Wada wanda yake in riwaya ta inganta to malamai suka dauke ta akan cewar yada bayanin haramcin ne amma Khaibar wannan kan ya tabbata daga hadisin Sayyidina Ali amma na Tabuk wannan ya zo a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu dan shi da ibn Tawil da suka rawaito cewa mut'a haramin ce an shafe hukuncinta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nafaqatul mut'a an-nikahu wat-talaqu wal-iddatu wal-miras a cikin sahih ibn Hibban duk da yake hadisin yana da illa amma yana karfafuwa da hadisi wanda yake mursali wanda yake kamar yadda ibn Hajar ya ambata in kuwa ibn Hajar ya yi dogon bayani ku duba sharhin sa a cikin Bukhari sharhin sa na Bukhari a Fathul Bari ba ka samu bayani ne tsawo killa ba a kan wannan matsalar akan hadisan da suka zo irin bayanin da Ibn Hajar yayi dalibai ilimi su koma su karanta su ga bayani tilla-tilla akan wannan matsalar. Kusan wannan shine kulasar abin da ya faɗa. Don haka babu shubha akan cewar auren mutu'a haramun ne ila yawmin kiyama. Saboda ingantacciyar sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta tabbata. Don haka a mazhabar fuqaha'ul amsar, malaman manyan biranen musulmi, Madina da Sham da Iraq da Misra da Yaman, duk akan wannan yake. Allahumma illa waɗansu malaman Yaman waɗanda suka tafirantu da mazhabar Ibn Abbas, irin su Abdurrazzaq As-Sanani, almajirin Abdulmalik Ibn Juraij, wanda su kuma sun ɗauki wannan ra'ayi daga almajiran Abdullahi Ibn Abbas, irin su Afa da Tawus, domin Ibn Abbas ya tsaya akan wannan bai bar ra'ayinsa ba, duk da ya ji ingantacciyar sunna daga Sayyidina Ali, yana da sauran shubha akan al'amarin, wanda irin waɗannan aqwal sai dai kawai ta fuskar ilimi ake ambaton su, amma ba a ambaton kaurin wanda yake malami ya yi wanda ya ci karo da sunna, domin ba a sanya shi a cikin kyawa, to matsala ce da ake saɓani. Dan ba saɓani ba ne, babu saɓani yayin da mutum kiri-kiri ya saɓa sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba a cewa kaurin mukhalif, ba a hikayen sa a cikin aqwal, sai dai kawai domin bayanin neman ilimi. Saboda haka matsala ce wanda yake gaman ma tabbatatta, babu wani shakka a kanta. Kuma idan ma aka tsaya aka duba ta fuskar hikima na shari'a, akwai wato abubuwan da aka nufa a yi a samar da su a cikin aure, auren mutu'a ba su da wannan. Saboda yawanci abin da yake kawowa yara suna tozarta, saboda uba ya tashi ya biya mutum ya biya auren mace, ya ce auren wata ɗaya za a yi, a wannan lokaci ta yi ciki, ya rabu da ita bayan wata ɗaya, shi kenan aure ya riga ya ƙare. Saboda haka ɗa haka zai taso, babu tarbiyyar uba, an tsane mace ita ce kadai za ta kula da wannan yaro, ita ce kadai za ta yi masa tarbiyya, ya taso bai san ubansa ba, la'alla ba zai sake ganin uban ba, la'alla dama abin da ya sa uban ya yi don ya zo a halin tafiya ne, ya je wani gari, shi kenan ya yi. Daga baya tashi ya tafi yasa, ita kuma ta tsinzarta. Saboda haka wannan abin da ake nema na hanana na aure da gina al'umma, babu shi a cikin auren muta. Shi yasa hatta waɗanda ɗan rafida ɗin da suke cewa ana yi a cikin ƙasashensu dukkan wayayyu yaƙi suke da abin. Ƙungiyoyin mata suna nan da yawa yaƙi suke da abin da auren. Ba a yin sa sai a garuruwan da suke akwai makarantun addini, gari da kuma mutane suke kaiwa ziyara irin hajjinsu da suke ziyarar makabartu, gari da yake da babban makabarta ta wani babban limaminsu wanda ake shiga, wanda ake tafiya a kai a kai ana zuwa ana ziyara kamar yadda ake yin hajji. To a nan wajen sai za ka rinka samun mutane da sun je wannan ziyarar, sai su rinka wannan auren mutane. Kuma da yawan kuma waɗanda suke wannan abin da kai ciya a makabarta suke kwana, sun saboda ba su da kowa. Amma duk wanda suke da iyayenta a gaban iyayenta da gatanta, ba wanda zai je ya tunkari iyayenta ya ce yana son ya yi tije da ita, tije suke ce mata a Iran, ba wanda zai je ya tunkari shi ya ce zai yi wani. Amma mu kuma a nan wajen da haka ake kwatar samari, musamman a jami'o'i, saboda dama ibahiyya ake so, shahawaniya a rayuwa kamar dabbobi. Har cewa suke yi wai da ba dan Umar ba, da musulmi da ke zina ba, wai Umar ya hana mutu'a shi yasa musulmi suke zina, saboda sun san babu bambanci tsakanin zina da mutu'a. Din ne bambanci kawai ka ce za ka yi fida, ka je ka samu inda za ka yi yi hannu awa ɗaya. Saboda haka mutumin da zai je ya yi zina da mace na awa ɗaya, ya je ya samu kilashi awa ɗaya da ita, sannan ya fito ne bambancinsa da wanda ya je ya ce zo ne auren awa ɗaya, ya je sami yarinya ya ce zo su yi auren awa ɗaya ko bazawara, duk ɗaya ne. Su shi da suke sukan Umar, wai da Umar ya hana, da shi ke nan maimakon a je wajen kilashi sai a zo a zauna a yi akadi. sai a zo a zauna a yi ajabi da dai abubuwa waɗanda suke daga ji ka san cewa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarki mai tsafta da zai yi a ce ka zo da wannan ba. Kuma lokacin da aka halarta an halarta ne domin waɗansu duro waɗanda sun kaushe ta abubuwar yake cewa kana fil muta'allana khassa mutu a dinnan da aka yi mu aka bamu wannan dama mu kadai mu harbina wa khaufina saboda yakin mu da tsoron mu akwai wanda suka ji tsoro irin tsoron da sahabbai suka ji akwai wanda aka jijjiga su irin wanda aka jijjiga sahabbai wa zulbinu aka Allah ya tsaya ambata a kansu akwai wanda aka musu wannan to saboda aka sai Allah ya sauƙaƙa musu saukin da bai yi ma wani ba a cikin al'umma kuma su ma zuwa wani lokaci daga baya aka rufe wannan kofar. Wannan shi ne abin nan bayani a kan wannan aure wanda yanzu saboda yanda yanayin duniya ya zamanto da yaduwar miyagun akidu ko yaushe za ku ta ji mutane suna ta ambatonsa kuma waɗansu suna kai da sauran abubuwa na kazanta wanda kai kana ji ka san shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karkata daga ta zamanto irin wannan daudar tana cikinta. Abin al'ada ne sai ta yance wato abubuwa wanda suke na kazanta wanda daga jika kan shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yiwu ta sa wannan ba. Na'am. Wai cewa lokacin da aka halarta in an kawo illa sai a yi toda da wani illolin da kuke faɗa na kamar cakuɗan na taba da tozar da yara da sauransu da aka halarta Allah bai san da wannan bai halarta? Wannan zancen banza ne. Domin dukkan abinda Allah maɗaukakin sarki ya haram ya halarta shi to maslaharsa ta fi mafsadarsa, abinda kuma Allah ya haramta shi mafsadarsa ta fi maslaharsa. Yayin da Allah ta'ala ya halarta shi, maslahar da ke cikin auren ta fi mafsadar da ke ciki, kuma ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi idan sun je wajen yaƙi da yawansu sukan yi azan ba a kan haka ne ma suka tambaye suka ce suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kan azan ba don kada matan su ciki ko kuma ku yanzu waɗanda suka samu an ba su a cikin wajen yaƙi sai su musu azan don kada su ciki saboda in sun tashi tayar da su idan sun taɓa haihuwa kima su za su nakasa. Saboda haka ka ga wannan ba illa ce da za a kawo ba kuma sannan duk abin da ya zamanto kan cewa an halatta shi ya zuwa ga wani lokaci wa'annan mafasid ɗin in ma akwai su sun zamanto kaɗan ko kuma ba abin lura da su ba a kan maslahar da za ta zo ta samu daga baya. Saboda haka wannan gaskiya ba shi ba ba ce. Sannan kuma illar al'amarin ba wai wannan ba shi ne illar halin ba. Waɗannan sa daga cikin hikimomi da malamai suke faɗa amma ba shi ne illar halin ɗin ba. Saboda akwai janibin ta'abbudi a cikin abin da Allah ta'ala Allah jalla wa'ala yake yi. Shi ta haga ba mu faɗi kan cewar me yasa auren mutu a ba su da kyau ba sai da muka kawo kula ga dalilai da suka zo cewar magogara haɗin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto cewar waɗanda suke hujja da shi cewar shi ne abin da ahlul bait suke a kai sai ya zamanto hadisin da zai rusu rabbi hadisi ne na ahlul bait domin wanda ake takama da shi a cikin ayyukan ahlul bait babu kamar sayyidina Ali. Kuma wannan abu ne da yake mutawatiri a gare shi kan sayyidina Ali yayin inkarin a auren mutu ga Abdullahi dan Abbas. Sai da wannan shine inda sauran wannan abubuwan da aka faɗa ne hikimomi waɗannan abubuwa ne wanda yake malamai sukan faɗa wanda ke kuma yanzu muna mu'ayyashan su a yanzu ba kuma lallai ne ya zamanto kan cewar yayin da aka ambace su suna faruwa a yanzu ba ya zamanto a duk lokacin da aka halarta akwai wannan illoli din akwai abubuwa wanda yake zai zamanto kan cewa sun yi ta jannabi wannan wanda koda a lokacin waɗannan illolin suna nan amma mafsadar su ba ta kai mafsadar a ce su zauna da su auren ba domin ya kai ga ta'addan har suna cewa ba su ilimi su dangata saboda tsananin ƙubba ɗin da suke samun su gwagwarcin da yake samun su idan sun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsawon tafiyar da irin halin da ake shiga sai za a iya cewa a yanzu musulmi suna shiga cikin irin wannan hali mutum yakan yi tafiya da sauransu amma wannan wani hukunci ne kuma daban wanda yake idan shari'a ta zo dama dukkan wani abu na shari'a akwai istilahi a ciki yana daga cikin abin da Allah ya jarabi mutum da shi wanda yake wajibi ya haƙuri a kansa don haka aka ce tafiya yanki ne na azaba domin kuma su sahabbai a tasu tafiyar sun dandana abin da sauran al'umma ba su dandana ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya musu sauƙin da sauran musulmi sauran al'umma ba su samu rabauta da wannan sauƙin ba na'am yake yusufu qabla al-bina'i wa ba'dahu ana fata wannan aure na mutu'a qabla al-bina'i kafin a tare wa ba'dahu da bayan an tare bi ghayri talaqin ba tare da saki ba domin aslan ma bai dauri ba wannan shine hukuncin sa dangane da ingancin sa ko rashin ingancin sa idan aka yi auren mutu'a idan aka yi auren mutu'a to sawa'u an tare ko ba tare ba auren ba sakke ne ba sai an ce saki ta ka tafi ba kawai sai a raba su a cikin tafiyar wa yajibu fihi sadaqul mithl idan an riga an tare to sadaqul mithl yana wajaba a kansa sai an biya sadaki na tamkarta sai a duba a gani idan da ɗan uwanku da ake musu aure nawa aka bayar sadakinta sadakinsu idan abin da aka bata yayin da ake musu arya kai wannan shi ke nan tashi idan kuma ba a bata ba sai a duba a duba miƙdarin abin da yake shi ne daidai ita sai a basa wannan sadaki saboda me saboda ya riga ya sadu da ita a maimakon wannan saduwar da ita ya kau da budurcinta ko kuma ya samu jin daɗi tare da ita ta cancanci wannan na haƙƙinta ne za a bata duk da yake auren ɓatacce ne amma dole a bata saboda haƙƙinta ne illa an yi kula ta tsuguna ka tasmiya sai dai idan an riga an yanka sadakin an faɗa an ce to ga abin da za a bayar shi ne sadaki kuma ta yarda fala al musamma to sai a bata abinda to abin da yake an ambata shi ne wannan ya tabbata a gare ta wa yaktubu anhu al hadd haddi yana fatuwa a kansa wato wanda ya auren mutu'a idan akwai shubha tare da shi ba za a tsayar masa da haddi ba amma sai ga mai shubha amma wanda ya san cewa wanda ya san cewar a haramin ne babu wata shubha a gare shi kamar inda yanzu wa'azi yayi yawa yaje auren mutu'a to in abin nan idan aka kawo shi gaban alƙali a inda ake tabbatar da shari'a haddi za a yi masa in ya taɓa aure a jefe shi in bai taɓa aure ba wannan auren shine wanda ya fara yi sai a yi masa bulala ɗari abin da ya sa aka ce za a yi iskatar haddi saboda wannan saƙani da aka samu da kuma waɗansu kasancewar waɗansu za su ɗauke shi za su fassara alƙur'ani wato za su ɗauki kamar ambaton sai da cikin alƙur'ani bari in ɗan dawo baya kaɗan domin ne rabi ga hujjar waɗanda suka halatta bisa da wannan aya ta alƙur'ani kamar tamta'atun dinin hunna fa'atu hunna ujura hunna fariḍa wannan ayar sun ce tana nuni akan mutu'a amma wannan ayar ba nuni take akan mutu'a ba tana nuni ne akan aure wanda domin wannan ayar in kai koma ka duba ka gani mai ayar take wal muhsaratu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum daga cikin abin da aka haramta muku kuma akwai al-muhsaratu minan nisa wato katangangun mata su ne matan aure in mutum tana cikin aure haramin ce ka aure ba a aure kan aure illa ma malakat aymanukum sai dai wanda hannayenku suka mallaka shi ne wato matar aure da idan ka kama aka kama ku yanga wajen yaki tana da aure aka kama aka ce ga rabon mutum ce aka ba shi da zai ce tana da aure ita wannan ta halatta a gare shi idan ta yi istibra'i jini daya zai iya saduwa da ita domin wannan kama ta da aka yi ya ɓata wannan aura amma kaga asalinta ai duk sana wato mace ce mai aura kitaballahi alaikum wannan hukuncin Allah ne akan ku wa inna lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin an halatta muku koma bayan wannan waɗanda aka ambata menene ma wara'a zalikum abin da yake koma bayan waɗancan ai wanda aka ambata muku tun daga furrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum halal muhsanatin min nisa bayan su wa inna lakum ma wara'a dhalika abinda yake kuma bayan wannan duk an halitta muku din nau'in ma din nau'in mata an tabtabu bi abwalikum kuni ni auren mata da dukiyoyinku muhsinina kuna masu tsare kanku ghayra musafihin ba kuna masu yin zaman dajiro ba nan alfashala fa mastamta'atun bihin hunna wanda duk kuka ji daɗi a gasu wajen aure fa atuhunna ujurahunna fariida to ku ba su ladan su farilla ce daga Allah wajibi min hunna din ga yake komawa ga gawa wa in lakum ma wara'a dhalika to da ka ana maganar aure dan haka idan aka idan kai ka kujinta ga auren mutu'a wato kenan auren mutu'a shi ne kai zaka aure wadannan wanda kuma wara'a dhalika kuma an yi shiru akan auren wanda yake na dindindin to auren dindindin kuma ba sai za ka aura in kun ce wannan su ne na auren mutu'a wato ma'ana al muharramat wanda aka haramta auren su in aka ta abuda tafsirin su an haramta auren su ne wajen auren mutu'a domin an ce waɗanda yake da su ba sai da gudun mutu'a tare da su ku ba su sadakin su to in kuma waɗanda suke da su ba in ba auren mutu'a kuke daga su auren dindindin ne fa su ne hukuncin su an yi shiru kenan alqur'ani bai yi bayanin hukuncin matan da za a aura ba akan aure na dindindin sai a aure na mutu'a wanda ya sa da hikimar alqur'ani saboda ta ayat ta zo ne akan bayanin hukuncin aure ba akan bayanin mutu'ar ba akan bayanin auren mutu'a ba duk da yake an danganta da tafsirin zuwa ga Abdullahi ibn Abbas amma sauran mutane sun saba masa daga cikin tabi'an Ibn Jarir al-Tabari ya kawo ko wanda suka saba ma wannan tafsiri na sa to saboda haka wannan hadisi yana faduwa akan auren mutu'a ga wanda yake da sauran shubha wayin haka bihi al-walad idan aka haihu yulhaqu bihi al-walad dan za a sadar da shi da ubansa duk da auren mutu'a ake amma dan ubansa ne wa alaiha al-idda kamilatan kuma idda tana wajiba akwai idda wajiba akan ta cikakkiyar idda ba istibra'i za ta yi ba da gini dai kawai za ta yi ba za ta yi cikakkiyar idda kamar yadda hurra mace take kamar yadda ake yin iddar aure na sahihi ko kamar yadda ake iddar aure na sahihi shine sarki uku da wadda take ganin haila ko ta haihu da wadda take mai ciki ko kuma ga wanda yake yan karama ba ta ganin haila ko ta tsufa jini baya zuwa mata ke wata uku wannan su ne hukunce-hukuncen da za su biyo baya ga shi wannan aure to sai akwai aure wanda yake kama da shi wanda har waɗansu suka ce shi ma auren mutu'a ne suka haramta shi waɗansu kuma suka ce a'a ba haramun bane ba auren mutu'a bane shi ne annikahu bi niyyati talaq kai aure da niyyar za ka yi saki amma ba sharatin ba a yi sanya ajali ba wannan an tambayi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a kansa ya ce kauli uku ne a kansa a matsayin Imam Ahmad kauli na farko shi ne kaulin jumhurin sahabban Imam Ahmad cewa ya halatta kauli na biyu haramun ne kauli na uku kuma makruhu ne surarsa shi ne mutum kamar makaki ne dan makaranta ya tafi karatu a wata kasa da ya je karatu wata kasa sai ya gane mukun ya zauna yana ji na kansa tsoron lalacewa ya kun ya zauna haka ba zai yi aure to amma idan ya yi aure yana ganin ba zai yi ba ya je ya koma ya ci gaba da zama da matar bayan da ya gama karatunsa saboda haka a zuciyarsa yana da niyyar cewa yayin da zai tafi zai tafi ta ko kuma in ya koma gida yake yana nan tafiya sai ya turo mata da wasiƙa cewa na tafi amma lokacin da za a yi auren bai gaya maka ba shi da ya shiga cikin aure akan aure ne na dindindin amma shi a cikin zuciyarsa ga wannan niyya to shi wannan aure ya halatta ko ku shi ma kanin mutu'a ne na'am ya kama da mutu'a kama amma kama da wani gawa ne wani a zahirin akadi din tunda babu shar'i babu ajali ba auren mutu'a bane wannan shine abin da Ibn Taymiyyah suka fatawa da shi suka halatta shi kuma daga cikin malaman zamanin nan Sheikh Ibn Baz suna cikin wanda suka halatta waɗansu kuma suka tsaya suka duba zuwa jami'a suka ce inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa dukkan ayyuka da niyya ne suke tabbata niyyar ta shine ba aure ne dindindin ba aure ne mu'assafi saboda haka sanin mutahin kuma a cikinsa akwai yaudara saboda ya yaudari wannan mata da waliyanta saboda sun ba shi ita akan cewa aure ne dindindin shi ko a cikin zuciyarsa nema yake yi ya gama abin da zai yi shan mace ya barta saboda haka akwai yaudara kuma yaudara ba ta daga cikin kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci kuma in yi ta tabbata a cikin akabi tana tabbatar da siyar a ɓata akabi saboda haka suka ce bai halarta ba wanda yake riwaya ce a matsabar Imam Ahmad kuma cikin malaman zamaninmu a Sheikh Al-Uthaymeen ita yi intisari da ita ya karfafa a kan cewar saboda abin da ke cikinta na wato niyya na mummunan niyya wanda yake mutum ya kudurce a cikin zuciyarsa saboda musulunci ya zo ya ɓata alhiyar wato kada ka yi dabara ya zuwa ga aikata wani abu ta hanyar ɓoye mutunta ka aikata abinda ba shi ne zahirin abinda ka nuna ma ka nuna a bayyana ba to saboda haka wannan matsala suna kawo ta ita ma wannan kabiyar suna kawo ta don saboda kamarta da auren mutu'a na'am ولا يجوز النكاح في العدة أو رأس في عدة بايع حلتها سواء كانت عدة وفاة أو طلاق بيدين يهم إدر كو إدر فكذا شيء كو إدر فكي إذا ما تكلت في عدة فكذا مجن تيامتي بتجمع عدة با وتعفق إدر فانا قوما بحلتها أورا مسا أوري أو نلوك سنبا حتى ذلك إذا أنت كيشا بترجاة جمع إدر با sawa'un saki ɗaya ne ko kuma saki uku ne wanda babu kome bayanta ko ma saki ne na hulu'i wanda shi ma babu kome bayanta sai an sake ɗaya aure mace ce sai hulu'i da mijinta to kun ga ita ma iddarta idan tana cikin idda mijinta ba shi da ikon ya dawo da ita ya mata raja'a dole sai an sake ɗaya aure to in ma wannan iddar ce ita ma bai halatta ba kafin iddarta ta cika a tsaura mata aure da wani sawa'ar mijinta na farko idan talaq ne da'iri ko wanda yake ba na farko ba bai halatta a tsaura aure ba a cikin idda saboda Allah ta'ala ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajala kada ku tsaura wato ijiyar aure har sai wato lokaci ya kai iyakarsa shi ne lokacin da aka iyakance ya kai ajalinsa shi ne idda ta cika to wannan hali ne a kan adabi wannan hali ya tabi fasad in aka yi hali yana nuna kan cewa abinda aka yi hali a kansa to idan aka yi shi wannan fasacce ne shari'a ba ta yadda da shi ba zai zamanto fasik ويتعبد التحريم فيه بالوقع في العدة أو بعدها حرمتي ينا تبتا لجن دن دن أتكين لن أوريد أتي أتكين إدة بالوقع في العدة إذا نحر أكسا بأتكين إدة أو بعدها هو أكسا ببارا إدة وفي إذا أكي أوراق أنت إذا أكي أوراق إذا أكي أوراق أوراق idan aka gano cewa an yi auren cikin idda to shi ke nan sai a ɓata auren dama can fasid ne saboda haka ji gaire talaq ba tare da saki ba sai a ɓata auren sai ta gama waccan iddar tata in ta gama waccan iddar tata sannan kuma za a iya sake ɗaura musu aure inda bai sadu da ita ba to amma da aka ɗaura auren sai har ta fari kuma a cikin iddar tata ko kuma ma bayan ma lokacin da ta tafi da ita ta tare a cikin iddar ko kuma ma amma ba ko kuma bata tare ba sai bayan iddar wato alal misali ta yi farkin farko sai sarkin farko sai ana jin tsoron kan cewa ga manini ya zo zai kubce shikenan aka je aka akwai wani iskin gifari na kamini dari da ake yi aka ta anyi wani iskin gifarin za a iya yin auren shikenan aka harada aka an yi musu fatawa ta wannan da akwai mutane wanda suke irin wannan sai akwai wani karatu da za a yi wanda aka wannan karatun shikenan sai a iya yi to aka wannan karatun sai aka daura aure kafin wata daya wani jinin ya sake zagayowa sai aka kai ka gidan miji aka ta tare ko kuma ba ta tare ba sai bayan ta gama a daidai idayar iddar idda ta fita daga iddar sannan aka kai ka gidan miji ta tare ya sadu da ita to a nan idan har ya sadu da ita to mazhabar Malik shine za a raba auren kuma har a gada ta haramta a gare shi shine ya ta'abbadu tahrimu fihi haramci yana dawwama yana tabbatuwa har abada a cikin yin wannan aure bil wad'i idan har an sadu idan aka warware auren kafin a sadu to babu komai zai iya sake auren ta amma idan har aka yi to har abada ba zai aure ta ba saboda ni saboda ka'ida ta shari'a da aka ce man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bit tahrim wanda ya nemi gaggawar wani abu ya zo tun kafin lokacin da ya halatta a gare shi ya zo to sai a masa ukuba da haramta masa wannan abu kuma wannan an yi ko wannan fatawar daga sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa da aka yi sami irin wannan kamar da ya zo a cikin muwaffa ya raba tsakanin su sannan yace ba za su sake aure ba har abada a wannan matsala ce khilafiyya ta haramci har abada domin sahabbai ma sun saba sayyidina Ali ya saba ma Umar a nan wajen ya ce babu dalilin da za a haramta ta a gare shi an dai ya saba ma Allah saboda haka auren sa fatacce ne amma in sai gama iddar ta na wancan kuma ta yi idda a kansa tunda ya sadu da ita ta sake masa idda shi ma to daga baya sai zai zama to kamar sauran manina shi ma a daura tare da wannan shine a mazhaban wannan shine fatwar sayyidina Ali kuma shine abinda wadansu daga cikin malamai suka yi intisari gare shi daga cikin su har da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a ba magunata ba ne ba za a musu hukunci da jina ba tunda ai abin nan babu hajji a kansu babu hajji sai dai sayyidina Umar ya nufi ta'ziri wanda aka zo suka yi wannan a cikin muwaffa sayyidina Umar ya nufi ta'ziri ban samu na Umar ya nufi ta'ziri sai da kaza za a iya nufi ta'ziri bisa istihadin alƙali da za abin da ya dace a yi musu na horo musamman shi namijin idan kuma ita na da ita aka haɗa da kyau ita ma za a iya mata ta'ziri ɗin na'am ta ake yi ake faɗa in suka tare kafin ta gama idda shine sai a raba auren kuma an raba auren a wajen mali har abada ba za su sake aure ba in har ta tare a kan wannan auren ba amma tare wadda ake nufi tare wadda kuma har an yi saduwa ko? To ina ban ta a gaba bayan yanzu zan kara so ce an yi kansu zan fara to bari mu karanta nan wajen daga bayan sai mu dawo shi bari mu karanta wannan babin wa yahrimu at-tasrihu bil khitbati fil idda haramun ne mutum yayi tasrihi shine ya bayyana neman aure a cikin idda ya bayyana ma mace cewa yana son ta da aure a halin tana cikin idda shine tasrihi shine ya bayyana ya zai ce ina son wance da aure sai ya gaya mata ne mubasharatan ko ya gaya ma waliyinta ko ya tura a gaya mata ko ya tura a gaya ma waliyinsa haramun ne tunda Allah ta'ala ya ce wala junaha alaykum fima arradtum bihi min khidmatin nisaa'i aw aqlamtum fi anfusikum alima Allahu annakum satadkuruhunna walakin la tuwa'iduhunna alima Allahu annakum satadkuruhunna satadkurunahunna sirran wala ولكن لا تواعدوهن علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا الله تعالى يقول ولا تواعدوهن سرا كذا في القول ده شيء تصريح ده شيء بعدين الا ان تقولوا قولا معروفا ذلك فتما جنا وانت كسنميا شيء التعريف تعريف شيء تهنير مجرى ده ذات الحقاء جريائي ده كمر وانكا وانت ذا أفهم شكاً شوار كان هذا وكا manufa haka kawai zai ce a karuta kan shi a wani hakan zai kama ya gona inda yana da wani nufi ba ko kuma ya ce akwai masu masu kaunar a ce sun samu kamar ta sauka kamata sun aura me yake nufi to irin wannan dukkan hannunka ne sanda ne to wannan shi ne kaunar ma'arufa amma a tafsir mutum ya faɗa giri-giri a wannan bai halarta ba haramun ne ويحرم التصريح بخطبة في العدة والتعريض بالقول المعروف مباح ينج وين التعريض شين جروايدة كما وانك بالقول المعروف دم جنا هو بسكة سننا شريعة وضع شريعة في الدد إيكا مباح على اللي شين كما تفقونا أبنى صفتك كو كفقونا أبناك دنجني بعلاقك دنجني بشعوك دعوري ko ka faɗi abinda zai sanya ko ka nuna wato sha'awar a ce mutane sun samu kamarta ba tare da ka nuna kan cewa kai ma kana cikinsu ba ba ka ce ina ma zan samu kamarta ba wannan ba ta'arif ba ne mislu an yaqula inni fiki la rajul kamar yake ni dai ina kaunar ina kaunar ki wannan da tasirihi bane to amma arrabta wato wannan idan ya bayyana rarrabar amma bai ce ga aure ba tunda bai ce yana kauna ko kuma yana nema wato yana wato yana son ni yana san aure ba tunda bai ambacewa aure yake ko ba ya dauke shi a babin ta'aruf yawanci wannan yana komawa ya zuwa ga wato ka'ida ta shari'a insha Allah kuma ko yake ana bi na gashi zakan yi bashi amma wannan na san wannan matsalar da waɗanda suke tahririn irin wannan irin karatu irin karati a cikin al-furuq nasa al-karati sai zai kawo maka dukka insha Allah kuma a kudin zaki sati ne zuwa zan ciro mana fawaid daga cikin al-qirati akan wannan matsala na san a cikin al-furuq shine ne kawo irin waɗannan abubuwa na da suke kayan daga inda dukka wanda za a gane ne bambanci tsakanin at-tasrih da kuma at-ta'rif wa yajibu lil-hur wal-abd nikahu arba'u hara'a wa yajibu lil-hur wal-abd nikahu arba'u hara'a ya halatta gada da bawa ya auri mata ƴaƴa guda hudu muslimatin aw kitabiyatin muslimai ne matan ko kuma kitabiyai shine yahudawa ko nasara ya halatta ya aure su har su kai guda hudu dalili to shi kenan to a lokaci ya ƙure mana bari mu tsaya anan sai mu tashi anan dana so mu tashi zuwa amma wannan daidai gaba ne shine za mu shiga cikin auren mata da yawa da abubuwan da yake jiyo su na hukuncen raba haƙƙi da sauran abubuwa insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sahbihi wa man wala amma ba'd akwai za mu ansa tambayoyi kamar guda uku tambayoyi a karbu to ba tambayoyi na'am
ko kuma da ke da shi da dan ke da su 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 ke da su
to ni zakaba to ina son gaskiya mu rinka taka tsantsan kan matsaloli na shari'a a rinka hada su ta fuskar media in media ba malamai bane kun ga haka aka zo aka yi akan sha'anin azumin Asuwa da Ashura din nan matsala idan ta taso mai bisa ake ga malamai to amma sai ga media suna faɗan abubuwa wani lokaci kuma ko fatuwar ma za su ɗauko za su faɗe ta ne su yaɗa ta ba bisa yadda su malaman suka faɗa ba saboda haka gaskiya ba zan iya ta'aliki akan wannan ba kina ga fatuwar da malaman abubuwan da suka faɗa waɗansu ma abin da suka faɗa ɗin saɓanin wannan ne ya ma fi wannan muni don cewar wai sun halatta ma mutane su rinka cin naman mutane wai a Syria waɗansu malamai na Lebanon da na Syria sun yi fatuwa a kan wannan cewa wai ya halatta su ci naman mutane to ka ji irin wannan a ce cikin rediyo kuma a cikin kafofin yaɗa labarai aka ce an faɗi wannan fatuwa to ni ba na halatta cewa malamai sun faɗi wannan magana kuma ina inkarin ta in ba na ga abinda malaman suka faɗa ba da kuma abubuwan da suka faɗa ta ga abinda shi ɗan yake tambaya saɓanin kuma ni kuma wannan wanda wani waya yake gaya min cewa shi kuma ga abin da ya ji shi ya ji ne ma da kansa a suke faɗa saboda haka irin wa'annan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haranta ya ce har ranar alkiyama duk duniya mai musulmi za su haɗu ba za su iya halatta shi ba saboda haka ba a yin ba a kiyasi tare da nassi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce wannan hali ya zo da ya dace da halin sahabbai ba na da bari mu koma can baya din kafin wannan shari'a ta zo a ce a halatta musu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne ila yawmin qiyama ba zai yi ba ai wannan duk malamin da ya wannan yayi kuskure a ta'ida ba in shi'a to a wajen su dama to haka suke na'am idan sun yi idan kawai aka je aka yi ba a riga an tsare ba babu idda a kanta kamar yadda yake a cikin aure wanda yake ba na mutu'a ba ya ayyuha alladhina amanu idza nakatum mu'minatin thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna to da ta babu idda idan da a riga an sadu ba amma idan har an tare ne to shine duk da yake za a baka auren ake ta yi idda amma idan kafin a tare aka gano kan cewa wannan abin ba daidai bane suka kama gaban su to babu idda akan na'am za ta jira har sai jinin ta ya dawo ta yi idda da jini ta gama sannan iddar ta kare Allah ya ina ha saboda haka Allah ya taimake ta haka za ta yi ba su da ba ta zamanto ya isa ba sai ta zamanto da ta ɗaya zai haso daga cewa jini zai dawo mata amma in dai jini zai dawo mata ba za ta tashi daga me daga gabatul aqra'i ta koma zuwa ga mai idda da kidayen watanni ba sai ta jira tukuna jinin ta ya dawo ta gama iddar ta ta ga tsanki uku sannan ta zamanto ta fita daga idda na'am eh abinda aka yi na sadaki yana da za a ba su sadaki kamar yadda ya zo a fatuwar Umar ta ga da ya raba auren bayan ya yi musu bulala da macen da namijin duk bayan ya yi musu bulala sannan kuma ya ce to abinda aka ce za a baka ta ce na'am zai iya komai da ita cikin idda zai iya komai da ita har yanzu na tattake zai iya komai da ita na'am tambayar da ita ta karshe wala an sun yi jirgin ya zama mutu'a ai ba tsakani idan suka yarje jeniya dan kaulan wahidan haramun ne ai maganar in ba su yarje jeniya ba ne shine kadai ya kulle a zuciyarsa shine wadansu suke ganin ya halatta wadansu kuma suke ganin kanci tunda akwai yaudara bai halatta ba amma in aka ce to shikenan babu yaudara a zo a yi kadan logo mu sani to shikenan a lokacin nan kuma shikenan sun fada cikin tarkon auren mutu'a yake ganin dukkanin ya daga cikinsa ya duk ya fi ya kuma cikin wannan matsalar annisahu duniyati salat aure duniyar saki kuma da ta wato yaudara ce ba a so amma ba sharadin aure ba ne kan cewa sai ta yi aure da niyyar cewa za ta zama da matar har mutuwa ta raba ku ba sharadi ba ne amma in kana da wani kulli a kuduri a cikin zuciya ka wanda yake kasar inda an sani ba za a yarda ba ko kuma zai zama to akwai abu ne mai yi na yaudara na rashin yarda to wannan shine ba a so ka kullaci wannan ka shiga da zuciya a daya a ciki amma kada ka yi wannan mutum ya fita daga cikin sabanin malamai don matsala ce wadda yake sabanin yana da ƙarfi a bisa hujjojin da kowanne daga cikin fariqani suka tabbata a suka ambata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم ارزقنا علما ينفعنا اللهم علمنا بما اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ربنا لا تجعل لنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ذلك علينا ملتبسا فنضل وجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.